Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka don ka buiwa. Ku jama ha tambaya ni ke da,
abu mana ya samu ya sila a kan da bayan mana a ba'a.
Ina neman sauran ƙungiyoyi na lauyoyi da ƙungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kukana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin wani batu a layin Malam Bello dake garin Kaduna, inda wata mace ta shafa shekara guda tana neman taimakon al'umma na ganin an kare haƙƙinta da na ƴaƴanta da take mahaifinsu ya lalata. Sai dai kasancewa ba ta da ilimi ko gata ta gaza samun cimma wannan buri. Shirin domin iyali ya zanta da Malam Hamid Said Muhammad Al-Misiri, babban imamin masallacin Abu Ubaida dake kan titin Nandi Azikiwe a garin Kaduna, wanda Fatima ta fara bayyana wa ainihin abin da ke faruwa. Ga bayanin da ya mana.
Fatima ta zo cikin azumin bara, ta ce mani tana da ƴaƴa a lokacin ita wancan shekaran ta uku, amma yanzu ta shiga hudu, wancan tana shekara shida amma yanzu ta shiga bakwai. Ta ce mijinta ya lalata waɗannan yara ta gabansu da baya. Sai na ce to yanzu tun da kin zo da wannan magana, dan lokacin zan shiga tafsiri. Yanzu abun da nake so a tafi asibiti, asibitin gwamnati Yusuf Dantsoho, wanda ake kiran shi da asibitin Dutse, na ba su 10,000 na ce a je a yi duka abin da ya kamata na gwaje-gwaje. Da aka je aka yi gwaji, lallai likitar da ta yi gwaji ta ce lallai an ɓata yaran nan ta gaba da baya. Sai ta ƙara da cewa idan al'amari ya taso ana neman shaida akan wannan magana, kai tsaye mu zo mu tuntuɓe ta, za ta iya ba da shaida. Sannan sai ta ba mu result. Aka buga akan cewa yara ba su da HIV, ba su da infection, amma dai daga bansu da baya ya zame kamar na babban mace. Kware da gaske, an lalata su.
Karkatuwa daga nan an ce kun je kotu, kuma abin kamar ya ɗauki wani sabon salo, wani hali ake ciki?
To da muka zo sai muka ce to wannan al'amari tun da baiwar Allah nan mutuniyar Gombashi, kuma ni ban taɓa ganin ta ba, ban santa ba, amma ganin cewa ni shugaba ne na addini, sai ta kawo min koke, sai na ga to bai kamata ni ƙasa a gwiwa ba. Sai muka zo muka kai wa 'yan sanda rahoto. To ka san yadda al'amari yake, 'yan sanda suka dinga jin ƙafafu, suka dinga tafiyan hawainiya, za a yi abu ba za a yi ba. Mutumin nan saboda ya san yana da ɗaurin gindin wasu mutane, wai sai ya zo da court order, wai a dakatar da duk wani mai son ya kama shi. Haka dai al'amari ya zo ya shiriri ce kusan wata takwas. To abubuwa ne da yake ɗawainiya suna min yawa. Sai na bincika wai menene ake yake faruwa a cikin case wannan dare. Aka ce ai wai magana dai, 'yan sanda suka zo wai suna neman waliyanta, suna neman waliyinsa. Sai na ce ah, ku da aka kawo muku criminal case, an kawo muku rape case na maganan an ma yara fa, an lalata su, me ake magana da wani maganan waliyi? Ai in ka ce ana maganan waliyi, mu malamai muke neman waliyai maganan aure, amma ba 'yan sanda ba. To sai suka nemi su shiritar da abun. Sai na tsaya duk abun da nake, sai na bari. Na Mahajiya Sadiya Babajo magana, muka shiga maganan da ita muke gararan ba mai can mai nan mai can mai nan, shi sai kai ita Fatima ƙara shi mijin nata, wato amma sun rabu kenan. Ya riga ya sake ta, da ya ga abun ya bankaɗu, gudun kada ainihin asirin shi ya tono, sai ba ta takarda. To sai kai ta ƙara akan cewa a kotu rugasa wurin gaban wani alƙali, wai shi ɗaya ruba malli. Shari'a ko ne duk dai ƙaramar kotu ce haka. Da aka kai sai wai yana neman yara, kana neman yara eh, aka zo shiga ɗaya bai zo ba, shiga na biyu bai zo ba, shiga na uku bai zo ba. Alƙali sai ya watsar da shari'a, sai ce to ke yanzu ki shigar da shi ƙara cewa ga abin da yawa yaranki. Sai ta shigar da ƙara. Da ta shigar da ƙara, sai ran da za a shiga ƙaranta, sai ya zamana cewa 'yan sanda suna neman su. To kaga ita so tun da bata sani ba, sai ta yi tunanin kiran 'yan sanda ya fi kiran kotu muhimmanci. Sai ta tafi wurin 'yan sanda, sai ta tura wani bawan Allah mai suna Omar, wanda dama a gidan shi take zaune da matarsa. Sai ta ce ka je ka gaya ma alƙali ɗaya ruba malli cewa don Allah ba zan samu zuwa ba amma kai na wakilto ka duk abinda zai faru kai ne ido na a wurin nan to ni ana wa tunanin mutumin da ya kara wanda yake shi ya kara ba shi aka kai ba ai yana da dama raya abinda alkali zai iya yi yace ya sallama karan amma bai gan shi ba Umar na zuwa a matsayin shi na dan sako bayan ruba malife ya kama shi da ya kama shi aka ce sai ta zo da wannan yarinya ta zo bayan ruba malife ya kama ta ita ma su biyu kenan to tana da wata kawa mai suna Maryam ta tafi da nufin ta kai mata abinci bayan ruba malife ma sai kama ta kaji su uku kenan yarinyan nan tana da ciki hasari ciki ya zube ni da nake taimaka ma yarinyan daga waje da ni da wani malam Tahir wai sai ga san ma shi an kawo mana criminal case ban san ya kuke kiran criminal case kamar mutumin da ya kashe mutum ko yi wani abu wai ana nema na a kotu
an faɗi shi yanayin criminal case
ba abin da aka faɗa
wani babban laifi dai
kawai babban laifi yawa babban laifi ana nema na akan wani babban laifi lalle da ni da Tahir mu zo kotu to sai muka ga cewa mu ba mai kara ba ba mu akai kara ba to menene ya shigar da mu da kawai yan taimakawa ne daga bayan fage to sai muka ga cewa to wannan abu babu hankali sai muka tafi high court su mu abin ya ba su mamaki kwarai da gaske sai suka ce to wannan shari'a ya dakata aka dakatar da shari'a aka dauke ma daga wurin sa abinda zai baka takeici yaran da ake sa'in sa a kan su sai kuma ya dauka ya baiwa kanin mijin wai ga sunan yanzu yaran ba mu san halin da suke ciki ba tunda an ba kanin miji to ai ka sun koma wurin uba kenan sannan kuma matsalar da muke fuskanta yanzu da yaran nan sun zama abin da ake cewa addicted wato sun saba idan da za su ga cilla azzakarin yaro dan shekara 5 ko 7 wallahi malam sai ka ga yadda kaga sun gama zan kwaila hankalin su ya tashi dama ita wancin likita ta gaya mana cewa dole sai mun kula da yaran nan hankalin su ya tashi ko ka ji suna cewa yaran su ta musu hannu a gaba ko kuma su kama azzakarin yaro suna tsotsa duka waɗannan abubuwa yana faruwa
saboda sabo
kuma amma wannan ɗayar ba mali ya ɗauki waɗannan yara wai ya ba kanin wannan miji wai ya je yake
to da alama hakkasidin domin iyali ta fara cimma ruwa bisa ga bayanan da muke samu na ikara wani ci gaba aka samu dangane da wannan lamarin
to lalle dai kam an samu ci gaba matuƙa tun bayan da wannan shiri na domin iyali a muryar Amurka ya fara yaɗa wannan abu da ya taso na zargin Muhammad Isa Saleh da lalata ƴaƴan shi guda biyu ƴan shekaru 3 da kuma ƴan shekaru 7 wanda yanzu haka bayan da aka fara yaɗa wannan shi kai mai girma gwamnatin jihar Kaduna ya ji shirin farko da kika gabatar wanda ya ɗauki shirin kaso kan ya turawa Hajji Hafsat Muhammad Baban da ke kula da irin wannan lamura wanda kuma nan da nan gwamnatin ta tsoma baki har ma ta biya kuɗin belin da ita Hajji ya Sadiyanta ta fara ceto mahaifiyar waɗannan yara da waccan kotu ta rigasa ta kulle su da ita da wanda yake rike ta da kuma matar mai rike ta a wancan lokaci to yanzu haka dai an dakatar da ita waccan kotar gasa daga dukkan wani yunkuri na ƙara tsoma baki akan wannan shari'a kuma an maida shari'ar zuwa kotuna guda biyu babbar kotun shari'a wadda za ta saurari maganar ganin an dawo da waɗannan yara hannun mahaifiyarsu sai kuma babbar kotu ta high court wadda ita kuma za ta bibbi maganar zargin lalata wannan yara guda biyu sannan har wayo daga lokacin da wannan shiri na domin iyali ya fara wannan shiri game da wannan magana ita kanta ɗaya daga cikin matan mai girma gwamnatin jihar Kaduna barista Asiya Nasiru Ahmad Rufai ta shiga wannan batu har ma ta gayyato wannan mata wato mahaifiyar wannan yara ta kuma yi bincike ta ma mata albishir na abin da ya shafi karatu wato na ilimin ta za a dauki nauyin shi kuma ko bayan wannan akwai wata kungiya Arda Relief Foundation wadda wata Hajjiya Rabi Salisu Ibrahim ke shugabanci ita ma daga jin shirin farko ta sauke shirin daga sashin mu na Hausa na muryar Amurka ta kuma tura wasu manya a ranar bata zauna ba sai da aka kwakulo lambar shi wannan Muhammad Isa Salih tunda a hukumar custom yake ta tura hukumar custom ta kasa ta kuma gaya mata a gaskiya bincike sannan ta je ta gayyato lauyoyi mata yanzu haka kungiyar lauyoyi mata na cikin wannan batu sannan hukumar kare yancin bil'adama ta human right tana ciki da wasu kungiyoyi daban-daban ni ma tun daga lokacin da aka fara wannan shirin domin iyali na samu kiraye-kiraye daga gurin mutane daban-daban daga Najeriya wasu lauyoyi ne wasu malaman jami'a ne wasu yan kungiyoyin kare yanci ne wasu ma yan majalisar kasa ne waɗanda suke neman ba da gudunmuwa na shiga wannan lamari kuma duk na haɗa su da Hajiya Sadiya wadda ke bin wannan lamari a takaice dai ba ƙaramin haske aka samu zuwa yanzu ba tunda shi mai girma gwamna ya riga ya sa gwamnati ta shiga wannan abu katsai-katsai yanzu haka ma ranar 24 ga wannan wata da muke ciki za a shiga kotu domin bibiyar maganar ganin an dawo da wannan yara wannan dai shine a takaice abubuwan da aka samu na ci gaba tun bayan da wannan shiri na domin iyali ya fara bibiyar wannan magana
ta zargin da ake yi wa wannan jami'i na custom Muhammad Isa Sale na lalata ƴaƴan shi shekara 3 zuwa 4 da kuma shekara 6 zuwa 7 waɗanda kamar inda kuka ji a baya amma riga an je an yi gwaji a asibiti kuma har likita ya tabbatar da cewa an lalata budurcin waɗannan yara
inda zamu ja burki kenan kan wannan batu idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari muna ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ko kuma taimakawa waɗanda wannan lamari ya shafa yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman wakilanmu Isa Lawal Ikara da kuma Binta Ibrahim dake birnin Kaduna da kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke haska titila akai a shirin domin iyali a shafin mu na internet jiwoyi Hausa .com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
ai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su ne ake mu maza bayin